Washington DC da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jama tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a masu sauraro, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 20 ga watan Oktoba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan dokar da aka kafa na ba maza magidanta hutun kai jego da ake kira paternity leave a Turanci.
Yake Zara'u masu saurare, muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana mata da maza zauren tattaunawar namu.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su.
Mi sararar barka, mun saki saduwa da ku a cikin shirin mu na yau da gobe. A wannan fili namu a yau na tare ne da matasa maza da mata da zamu tattauna da su akan dokar da aka kafa wacce ta ba maza ma'aurata daman su zauna da iyalinsu su taya su jego. A cikin dokan ma har sati biyu aka ba shi namiji ya zauna da iyalinsa idan mata su ta haihu. Waya ake kallon wannan shi dokan ne da yake sabuwa ce a ƙasa kuma ya mazan suka karɓe ta. A tare da ni ina tare ne da maza da mata a ciki ma har da lawyer wato barista wanda shi ma zai mana fassara akan ita wannan doka da kuma abin da take nufi. Akwai Zainab Buhari, Sadiya Hassan, Muhammad Lawal da barista Abdullahi Badaruddin, sai kuma Malam Musa Adamu Yusuf. Farkan ku da zuwa nan zauri. Wannan doka sabuwa ce da aka kafa aka kawo muku maza. Muna taya ku kuma murna maza. Da fatan za ku san amfanin ta ita wannan doka a gare ku.
Muna godiya.
Malam Lawal, bari mu fara da kai. Wannan doka ta zo sabuwa ga ta kina kuna ta murmushi. Me dokan nan yake nufi a wurin ka?
Abin da wannan doka take nufi doka ne da ake kiranta paternity leave, kamar yadda ake samu maternity leave a wurin mata. Maternity leave ana ba mata wata uku daga ran da suka haihu, za su yi hutun wata uku don su dan rainiya ƴaƴansu kamun su danye ƙarfi sai su dawo wurin aiki. Kuma wannan hutun na ma'aikata ne. Ya Allah, aikin gwamnati ne na gwamnati
ko na kamfani?
Kamfani duk dai ana ba da wannan hutun. To yanzu haka ma an samu na maza.
A yau shi ne sa muke muku murna.
Yawwa. So abin da wannan hutun ke nufi na paternity leave ba wani abu ba ne. Misali yanzu akwai masu aiki, misali a ce banka.
Wato aikin banki?
Aikin banki. In namiji yana aikin banki za ta ga ya bi gida very early, kamar a ce misali ƙarfe 7. In aka mutum haihuwa ma kila a lokacin wannan matar shi tana kwance a gida da su da bibi suna barci ba su tashi ba. Kila bare samu ma ganin yaron da aka haifa ko yaron da aka ba da kyau ba, ta sai kila ta girma misali. To shi ne gwamnati ta kawo wannan tsari don a samu a ba su kwana 14 su samu ɗan familiarization da wayannan yaron da aka haifa.
Su saba da su, su
saba da su,
shiga jikinsu.
Yawwa. So ba wai wani abu ne sabo, abu ne fa an ba ma'aikata ne dama don su samu su taimaka ma iyalinsu kuma su saba da wannan ƴaƴanda ka haifa.
To tsaija Malam Musa, kamar wani hidindimu kuke wa matan naku a matsayinka kamar misali namiji a matar ka ta haihu, dama da me da me kuke ma mata?
Alhamdulillah, kamar yanda muke ma mata dama a nan da yanda muka saba race kasar Hausa, yawanci ne kan mutu ta haihu dama za a tanadi dai ice da sauran su, ko ba haka ba?
To kidan zaka shiga daji ko?
Ba sai an shiga daji.
To ina nan wai hidindimun da kuke musu wani kuke bukatar lokaci din?
Eh, hidindimu kaman zaka dudda da yawanci mace in ta haihu zaka iske akwai wanda zaka zo ta taya ta dan kula da dan aikace-aikace dan goje-goje, in ma an yi sa'a ta haihu da kanta kenan, ba an yi aiki ba ne. To amma kai namiji a matsayinka na gida dole zaka tsaya saboda dan ba kaza din su yi wannan su yi wannan, ko ba haka ba da kuma dan daukan baby ko za ta shiga wanka, musamman kamar dan wani abu da ya fara kwanaki a unguwar mu Azu, wanda wata garin shiga wankan ne tunda shi mai gidan duk da dai ba ma'aikaci ba ne dan kasuwa, ya tafi kasuwa kafin ta fito daga bayi ta dawo har wata baƙuwa ta dauke jaririn ta tafi da shi. To kaga
inda yana nan,
da ya sa inda Allah ya sa yana nan, dole zai zama ya sa ido, ya zama ya dan jira ta dan minti 10-15 ta dan shiga wanka ta fito.
Kuma kila ya taya ta cire nafkin din yaro,
ko ya wani
amma ai a wajen ba kowa bane zai,
ba kowa bane zai,
wani kawai za a bashi wannan daman ne na ya zauna da iyalinsa kamar matan ta haihu, wani ba da ita zai zauna ba.
To ina jin
kin ga a misali eh maza kana kana ne, wani zai iya zama ya dora da matan shi, wani kuma wannan daman da aka bashi an kara mishi dama ne na ya samu excuse da zai fita waje ya je yayi
kude mata magana duk motsin da suka yi
sai kuma shi ba. Wasu za su zauna da iyalinsu.
To kin haihu ba sai kuma ki ba shi dama ba ya je ya karo an ta gani. Lokaci ne a shi ya huta ya
bayan wannan ba ta yi.
Ku ci dan kazan nan da za a kawo ta.
Ai ba dai je ne muku, kuma je wurin aiki ya ci gaba da aiki.
To yanzu dai mun ji daga bakin Malam Lawal, kuma mun ji daga bakin Malam Musa, wai ma mene shi wannan hutun da suke tunani abin da yake nufi a wurin su. To Allah ya sa mun sa a cikin zauren namu akwai barista, to lawyer wanda zai mana fassara akan ita wannan doka da kuma abin da ta tanadar wa mazajen. Barista, shi wannan doka da aka tabbatar da ita a kwanan nan, me take nufi idan aka ce an ba namiji hutun haihuwa?
To I think duka na ji maganganu kuma duka sun yi magana mai ma'ana, sai dai akwai wasu ƴan jararraki wanda nake tunanin ya kamata masu saurare su ƙara fahimta akai. Wannan doka ce wanda Federal Executive Council kwanaki kaɗan da suka wuce suka yi approving ɗinta, wanda ya ba iyaye maza wanda matansu suka haihu dama domin su yi hutu na kwana 14. So wannan shi ne ake kira bounding period. Amfani wannan doka an ba ku dama ne domin baba da ɗa ko ɗanshi su zauna su san juna. So in other word, kawai wannan abu ne wanda ake kira leave of absence ne daga gurin aiki, wanda zaka dauka daga sati ɗaya, zai iya yiwuwa daga sati ɗaya zuwa biyu ne, maximum dai kwana 14.
Ashe akwai abin nan daidai?
Akwai maximum, ba daga sati ɗaya ne zuwa kwana 14. Ba za ka iya wuce wannan ba. Kuma wannan dokar fa ba ta shafi ma'aikata wanda suke private organization ba.
Wato wanda suke masu zaman kansu?
Masu zaman kansu, civil servant ne kawai.
Ne na gwamnati?
Federal civil servant ne ma for now.
To sai na tarayya?
Sai na tarayya.
To kunji?
Okay.
Su ne wannan doka ta fara aiki yanzu, wanda muna sa rai jihohin Allah yarda su ma za su yi domesticating. Wannan shi ne a takaice. Wannan doka ce wanda ni a tunanina an yi tunani, kuma doka ne wanda dama maza ya kamata a ce su ma sun samu wannan period din.
To kamar a doka, barista, bar mu ci bakin albasa da yakunansu. Misali idan namijin ya karɓi wannan doka, ya karɓi wannan hutun, sai kasance ya dawo gida amma ya baji, yana nan komin wancan tana jego, shi yana nan a kwance yana kallon waya, ko yana hirayensa, ko yana kallon TV. Shin mace za ta iya ɗaukan wannan a matsayin tunda doka ce ta kai kotu cewa abin mata haƙƙi?
Kin san a dokoki akwai dokokin da ake kira justifiable laws, akwai unjustifiable.
To yi mana fassara.
Unjustifiable shi ne waɗanda ba za ka iya zuwa kotu ka enforce it ɗinsu.
To an dai baka dama ne
kawai? Yawwa, an dai baka dama ne, amma ba wai ana haɗa ka da wani ya dinga kallon cewa
dole ne,
wato ba mai da hurumin kai ƙara ne.
To malam Anya, ba saboda ku ne mazan ku kan kaddamar da wannan dokar ba, shi yasa da zama
ne wannan dokar ma.
To wannan dawurin matan na interview dan mu ta sani, shin a gida ma wani irin taimako mazan suke musu idan sun haihu?
Ai mazan ma dai kamar dai yanda Zainab ka faɗa, mazan ma kowanne dai da irin yanayinsa, kowanne da irin halinsa.
hankali. Akwai mazan da idan misali kina da jariri ko jaririya kuna bacci da daddare, wata za ta hana ki bacci, ta yi ta kuka. Wani ma ba zai ma tashi ya taimake ki ko ya dauke ta ba ko ya lallashe ta ta yi shiru ki yake samun ki bacci. Wani ma juya zai ci gaba da bacci.
Idan ma bai kore ki
ya fita mai daga dakin. Wani kuma idan kuka dame shi da ke da aiki zai tashi ya fita ya canza wuri ya bar muku daki. To daidai ku ne dai masu dai dan tausayi ne zan ce a cikin su, wani zai dan daukan miki ita ya dinga dan jijjiga ta yana dan lallashin ta ce ke ki dan samu ki bacci. Ila ko za ta dan hakura. Kin ga to shi wannan doka ma dai to ni dai a gaskiya a gani na ma dai
ba a tantu ba
gaskiya
da an dindiga ku kila ga
ba a ya ba a basu ba
ba a basu
ba ko a basu no ya ba a basu ba
kin je oke abin
da ba a basu
wai kace da kika kaman ba ma amfani dan mazan tuwa tuwa za su
yi wannan kin ga barista yayi maganan bonding kaman in kin yi za ka iya shakuwa da jaririn da bai san maman shi ya san a hankali yana ya fi gane maman shi tana ba shi nono yana recalling koyaushe yana ganin fuskar maman shi to amma a tsakanin sati biyu ni ban yi tunanin akwai sabo da za a yi da maza da ƴaƴan da aka haifa jarirai ba
to kika sani watakila sai fahimci ga irin abubuwan da matar take yi da kokarin
tsari wurin kula
ya raba namun ta kaka kai maza ku balle na mata kai maza ku balle na mata mata iya yayin mun ne su so son ka koye mu mata so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka tishe mu mata so son ka shashe mu mata almoka jirma agai da mata to gai da mata
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar namu.
Amma a tsakanin sati biyu ni ban yi tunanin akwai sabo da za a yi da maza da ƴaƴan da aka haifa jarirai ba.
To kika sani watakila sai fahimci ga irin abubuwan da matar take yi da kokarin
tsari wurin kula ya yi kaɗan.
Ina ga sai da ba ta fahimci abin da ake nufi da sati biyun nan ba, da take magana ya yi kaɗan. Wato misali akwai wanda zaga an masa haihuwa sai su fara faɗa masu gidansu, misali a ofis kana da director ko kana da wani type of unit kana faɗa mai ai an ma haihuwa ne a sati biyun nan ba wai dole sai an saba da yaron ba, amma akwai ɗan hidindimu da ake yi. Misali a ce matar ka ta haihu kana busy baka zo ofis ba, mai gidan kana da
hidima su bari ne dan araba kin ka yadda dai mutum ba zai rika yawan daukan kaman za a ce ba da excuse kaman ya zai kira shi da Hausa a wurin aiki ka ce a yau yana mutum ba zai ta kawo uzuri ba an mun haihuwa ne ai shasa mun samu ko kuma ban samu nazo ba ko kuma naje yin kaza naje yin kaza.
Sannan kuma akwai wanda yake sanda da al'adar yin suna, sunan nan kaman wani ibada ne a gurin su.
Eh haka ne,
za a yi taron suna ina ran suna
haka ne mukin nuna murna zuwan yaron
kuma gaskiya ne a mahangana kinga wannan wani al'amari ne da zai ƙara taimaka ma kaman waɗanda zai zama wani zaki ga mutum ne dan Gombe ne kuma yana aiki a Abuja, wani kuma zaki ga mai dan Kano ne yana aiki a Abuja, wani mai dan
Adamawa
ne yawa yana Kaduna. To amma kin ga wannan hutun da aka samu aka kirkire shi zai ƙara taimaka ma irin wayannan masu nisan zango,
wato zai ba su dama,
yawa zai ba su dama su dawo
su haɗu da iyalansu,
yawa su zo su haɗu da iyalansu su kana ganin ƙarfin jikin iyalansu da sauransu.
To mazan yanzu dai Allah sa akwai masu yin hakan, dan gaskiya ni ina ganin wani ma in ma daga wani garin zai je inda matan shi ta haihu yakan iya ya da zango a wani wuri
da kan je ma kishin nan na ku da kishin nan na ku yayi kuma budda mazan nan suka yi sai kuma su fasara
zai iya ya da zango
wato an ba shi dama
ai
sati biyun nan ya isa ya nemi aure ya kara
kuma wannan sati biyun nan yanzu da aka bada ba karamin amfani bai da
shi tunda ba a bada hutun aure kuma yanzu an ce an bada hutun haihuwa dan sai in ce mata na ta haihu
yawa sai kuma yaya da zango bai je wurin matan ba amma ya san inda da ya tafi
kun dai ji ma za a fakara da wannan hutun ma
amma fa akwai na kwarai akwai da zai tafi
to amma a na ku tsara misali wannan dama da aka ba mazan me kuke gani wani irin abubuwa za su iya kullawa nan karin dangon zamantakewa tsakanin ku matan da su maza
ito gaskiya ni a nawa gaskiya hanjan kaman ma wajen da reno misali saboda yawanci jarirai da aka haife su sabon haihuwan nan ko dan ba su saba da duniyan bane zan ce ko yaya ne to yawancin su na damun mutun da kukan dare to yawancin su to kaman dai wannan misali ke baki bacci da rana ba mutane yan zuwa barka yan zuwa sannu an sauka lafiya an samu kai lafiya
hidiman wanke kayan
irin wa'annan dan abubuwan dai misali kaman dare in yaro ya hana ka bacci yana da kyau a ce kai ma ka dan samu ka huta zai iya daukan maka yarinya ya dan dingare nan yana dan lallashin ta yana dan zuga ta haki samu ki dan da yi bacci tunda dama ke dai kika haihu dama bacci dai ba wani bacci zaki dinga yi ba
wannan anya ba tunanin da kike yi a Saudiya ne ko a America za a same shi namijin Najeriya ya dauki
yaron da ba ta bacci muna dai fata ai su daukan ni saboda ai mata ba garin kokari suke yi ba
ai ba ma a magana
ba garin kokari suke ba saboda idan mace ta haihu gaskiya tun daga dai daukar ciki haki haihu hai yaro sai ya shekara da wurin wata 6 nan kin yaye shi lokacin ne zaki samu natsuwa amma je diddi wannan hidima da zaki ce ke baki da wani bacci na kirki ke baki da wani natsuwa na kirki yaro tun bale kika samu me kuka to kin gani ga sai ya kamata dai su dan nan gazin tausayin matan nan inda da daddare ba su samu bacci ba suna dan taimaka musu suna dan
dinga taimaka musu da abinci
ko da suna tata waya ne
ba ne abinci ne abinci
yau da zaka ci ta sato koshin lafiya Allah ya ka samu ta samu karfin jiki
haka ne
wani sai kiga an haihu dan super fashion nan dan
sukan madara
tingani
da dai ake sha ruwan zafi
kadan ba bare ya madara ya kan iya ya ma ya sha a gaban kike ba ki sha ba
to kuna da jin ɗan uwan ku ga sunan suna ta dariya ma madan ma ga ina a gaban ku sun yi dariya da kuka yi magana
da dan ba da suke zara
to ballantana da suke gida kenan dai ba za su samu farfesa sunan da ake
nema da fadawa a tunanina bacin wannan abin super fashion ne matan ma ai suna da wani rawa gani da za su iya takawa shine kin san wani lokaci matan su suke ja mazan ba sa san zaman gida
to ga musu saboda a gyara
kinga wani lokaci wasu abin da yasa suke barin gida kila ba su da wadata sosai to matan nan sun dinga ba ni wannan ciwo kaza
to korafi kaza
yawa
amma an haihu ne to barista ai an haihu ne wannan kuma abin ne da dai zan ce kusan ya zama dole
akwai ni yawa
da sai wannan an fidda jini ne kuma ana so jinin nan ya dawo
kuma rai aka kawo
kuma rai aka kawo
ai daga barista na masa da wani abu ne mu da yake mun taso a gargajiyan ce ne wato al'ada mu na Hausawa ko mutum da ya da kuɗi wannan kunin kan wanda ake magana
gaskiya to ne a matsayin ku na maza wanda abun ya fi shafa wanda kuke tsananin murnan cewa an ba ku sati biyu da zaku baje kolin ku ku saka ta wala ku dauda ku goya kwanan nan ma za ku fara iya
goya
za ku fara ganin maza ke da goyen jariri akan titi wa in su irin shawarwari za ku ba ƴan uwan ku maza ne cewa su amfani da wannan daman yanda ya kamata
to alhamdulillah ni kawai abin da zan jawo hankalin ƴan uwana maza shine ina so wannan lokacin ya zama wani lokaci ne wanda kaman zaka yi dedicating din shi
kada zaka sadaukar da shi
yawa ga jaririn da maman shi ya zamanto wani lokaci ne na ƙara fahimtar juna tsakanin mata da miji kuma wani lokaci ne na wata kan kusanta tsakanin yaro da baba ni ina tunanin wannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu muhimmanci ko muna kira ga maza wanda ba sa iya sadaukar da lokacinsu idan matar su ta yi irin wannan period din da su duba su ji tsoron Allah su zauna su kula da matan da jariri wannan shine shawara
malam Musa
to alhamdulillah gaskiya kamar yanda barista ya riga ya faɗa duk yawanci ni ma abin da yake zuciyana wannan lokaci da aka bada lokaci ne da ya zama koda mutum yana nesa ne ma'aikaci ne yadda yana ba matan shi uzurin cewa shi bai da lokaci kaza to gashi dai yanzu masu ba da doka sun ba da doka kuma an sa shi ya zama a cikin kundi na doka na ƙasa to kaga ya kamata ya zama ita mace uwar gida ta fahimci haka in Allah ya sa ta so ka lafiya
mallam awai
to shawara na ga maza shine kamar yadda barista ya ce in mazan ƙara akan nashi maza su dage su ba mata lokaci dama ko ba haihuwa akai ba kuma tace ana ba mata lokaci at least ko yaya ka inda kuna gari da matakka ka dinga ba ta lokacin ta ko da awa biyu a uku haka misali wannan lokacin da aka ce an bada kai zama baka zuwa ma yawo kullun kana gida sai din da sallah ko kuma zaka je so wani abu
inda hali kai ma dora maka naka ruwa kai wanka
ta ko ba je ko kai goye bi
sha ku ne kawai ai ce wannan fa za mu fara ganin maza da gudu goyen beji
to malama
to mariya matar
ka gaya da nake so mun dai kamar zan shi kusan manta to irin matan da in sun haihu waɗanda suka tafi gidan iyayensu wankan jego kuma fa
to ai sai ku san yana
za
ku
ce kuma ya za a yi da wannan hutun da aka ce miji zai dauka
ai to shi ma
dan wannan sai gidan aure daga wani gari ila kai kana aiki Kaduna ne ka auro ta ila daga Sokoto ko daga Kebbi to ka kawo ta Kaduna kuma in ta haihu nan wata tana tattara ani ta fita gidan iyayenta ta je ta haihu can ta yi wanka can sai bayan an sannan sai ta dawo to su kuma irin waɗannan matan kuma ya za a bi su a zaka bi ta ne can gidan iyayen nata ko kuma hutun da aka baka zaka ware shi ne ka samu wuri a gida ka zauna kai kana naka hutun
shawara ya rage gobe shiga rijiya ke da abin yake hannunki sai ki ga san yanda zaki rike da malam shi su wita hat shi rabin zuciya
zaka ji ne ko zaka
shi gona kula
da wannan fatin da hutu ne an gaba shi ne cewa ya kai tare za mu tafi tare
to
za mu tafi tare
to ke in yaya da kin ina ito na tawaye
ba zai yi
to ke kuma sai ki san yanda zaki
sai in fasa zuwa gidan mun
sai ku ce ni
da in ya gama sati biyu na kan iya zuwa gidan
to shawara ya rage wa mai shiga rijiya a fito dai lafiya da ba san mazajen nan zasu amfani da wannan dama da aka samu domin ƙara samun kusanci yadda fahimtar juna tsakanin su da iyalansu da kuma ƙara samun kusanci da fahimtar yaya ma yaro yake tarbiyyarsa girmansa da kuma wa'insu ɗabi'u ke
kuma ya gane cewa ashe ita uwan nan fa in ka fita ka bar ta ka tafi aiki tana kokari ba kaɗan ba
to kun ji kuma
tana kokari ba kaɗan ba saboda da rana bace bacci ba da dare kuma bace bacci ba to da yaushe za ta yi bacci
wanda da fatan za mu samu canji akan harkokin iyali a Najeriya tun daga an fara samu hanya tun da an ce daga gwamnatin tarayya sai a dawo jihohi sai zama kila mahaɗan kasuwa an samu doka na cewa da kai da mai tura baro matuƙar matarka ta haihu ka ba ta wa'annan lokacin a ba ta kulawa
to ina da shawara akan dubiyan kwanakin da aka bada kin ga kamar da kika ce dan kasuwa ma daga yadda aka bada daga
tun daga
government yau zai yi ta zuwa kasan state a zo irin yan kasuwa waye-waye
muke fata
yawa muke fatan ba duk da an bada ni dai ina da shawaran a nemi hanyar da za a dinga ko da ba zai yi a duba gaba daya wanda suke daukar hutun nan ba a dan dinga dubawa ya yanayin hutun yake in dai har bai aiki yadda aka faɗa a counseling wannan abu ba shi da wani
muhimmanci wannan mataki ba zai ma ta mala awar da ɗin
gaskiya dai ka
maza da mata a yi amfani da wannan damar yadda ya dace ke ma kake kore shi ta hanyar ayi bani barista ya ce kuna da yawan korafi shi ke sa su gudu daga gidan ku kuma mazan kar a ba ku wannan damar daga waya sai kallon kwallo ko kuma ku ce kun je fira majalisa a yi amfani da wannan
damar kuma shiga falo an ce ya dinga taimako ki ga kafan shi daya akan daya
kuma bai san bani bani biye ya ce a yi list
shikenan
abin da ake bukata a faɗa mishi ya kawo shi gidan alhutu mai daɗi
kada dai ku sha'afa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655
Tantara mai albarka albarkar soyayya Tantara mai albarka diyar kwarai ribar soyayya Tantara mai albarka albarkar soyayya Tantara mai albarka diyan kwarai ribar soyayya Na tuna wata rana ran asabar ran ta mai daɗi Na kwance gida na zan huta ta mai daɗi Na tuna wata
Saurare kuna nan tare da sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga kiran farko na ya shigo daga Kwantagora.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Alaikum assalam, barka da wa muke magana.
Zara Aminu Faje da ana barkan ku da aiki.
Barka ka dai.
Kuna magana da Abdulhamid mai jaran TV anguwar Nasara a Kwantagora ta jihar Niger.
To Malam Abdulhamid, muna jin ka.
Naji wannan maudu'in da aka doko a yau. To gaskiya sai mu yi adalci domin maudu'in wannan tsarin da aka doko yana da amfani ga wasu kuma ga wasu gaskiya sai a hankali. Domin gaskiya kamar babban ma'aikaci wanda yake aiki a wani waje, gaskiya wannan ya samu damar da zai zo gida a yi hidima da sauransu, kula da jariri da ita mai jego din kula da shi, kinga wannan abu ne mai kyau. Amma ina tabbatar miki Zahara Aminu Faje da amunan karamin ma'aikaci wanda yake yana da ƙar albashin shi ya kai shi wata ɗaya, wallahi an kai mai wannan tsarin ya zo hutun nan, to ɗan abun da ya tanada na sunan nan insha Allah kashe shi za su yi ƙarshe a zo a zauna. Sannan shi an yi bayani wanda yake da mata huɗu, shi kuma ya zai wani duk wata ɗaya mata ce za ta haihu, ya za a yi da wannan? Shi kuma duk ta haihu ɗaya ta haihu sai ya dawo koko dai ya za a yi? Mata ɗaya ne aka ba ki dama, da watakila kun san wannan ansa za ku bani.
To mun gode Malam Abdulhamid da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma za mu garzaya jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam.
To barka, da wa muke magana?
Kuna tare da Adamu Kullo dan Taiwa, karamar hukumar Tarmowa nan jihar Yobe.
To Malam Adamu, kai kuma me gudunmuwanka a yau?
To wannan maudu'i lalle yana da muhimmanci sosai, saboda ya gafe mu maza kai ne. Eh, saboda ko da yake ni ba ma'aikacin gwamnati, so ba san aikin gwamnati ba, taɓa yin aikin gwamnati ba. Ni matsari ne kuma manomi ne. Ina yi wa ma'aikatan Najeriya fatan alkhairi, Allah sa wannan abu ya zama alkhairi ga ƙasar mu Najeriya. Ko shi ne ya ra'ayina ni Adamu Kullo dan Taiwa ga daren kuma Kalmo nan jihar Yobe.
Amin, mun gode mana Adamu. Za mu koma jihar Naija daga garin Kwantagora. Muna da wa muke magana?
Kuna magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To barka da shigowa zauren namu. Menene ra'ayinka?
Ayya Zara. To alhamdulillah ina horin ciki kuma ina goyen baya ga mabluhi da kanka bayyana. Ubangiji Allah ka ba mu ikon mu mazaje a adalci. Sannan kuma ina horin ciki Allah ya nuna mana radda an ka bude mana hilin mu na dare. Allah ya kawo mana maganin wannan abin da ya sa an kaurihe mana hilin dare. Ni abin da magana na kenan.
To mun gode da wannan ra'ayin naka. Thomas saurare, kamar dai da wayan nan na jihar Niger muka kawo karshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da taya ni gabatarwa Zahra Aminu Faye, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti, da injiniya mu na yau Mr. Cedric, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.